Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallan ro assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yako makirri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya Sanata Kashim Shattima ya kai ziyara a garin Tudun Biri a jihar Kaduna, inda wani jirgin soja mara matuki ya kai hari akan masu maulidi bisa kuskure. Kana a kasar Ghana kuma kimanin kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya guda 100 ne suka halarci wani taro a birnin Accra wanda za a gudanar kwanaki biyu akan kare wato zaman lafiya da kuma kare fararen hula a fadin duniya. Kamar kowani daren ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na a saka su wuraren ayyuka da kuma nada su mukaman siyasa a mataki daban-daban. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai kawo mana. To amma kafin nan, ga Ibrahim Garba da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar Tarayyar Turai EU ta bayyana damuwa kan karuwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a kasar wani babban laifi. Dokar, wadda ake kira dokar shekara ta 2015, an kafa ta ne a shekara ta 2015 din da haɗin gwiwar kungiyar ta EU da kuma ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da batutuwan kwayoyi da manyan laifuka. A lokacin, Turai na fama da matsalar kwararar bakin haure, yayin da mutane sama da miliyan guda suka shigo nahiyar ta Turai daga Turkiya da Arewacin Afirka. A shekara da ta bi kuma aka kafa dokar. A matsayin wani bangare na wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015, kungiyar ta Tarayyar Turai ta yi alkawarin bayar da tallafin dala biliyan 5 don inganta tattalin arzikin kasashen yankin Sahel da kuma karfafa gwamnatocin yankin saboda su samu sukunin dakile kwararar bakin hauren. A halin da ake ciki kuma, shugabannin kungiyar Tarayyar Turai yau Alhamis sun yi kira ga China da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da Tarayyar Turai ta kuma matsa lamba ma Rasha ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Ukraine. A tattaunawa ta gaba da gaba ta farko cikin sama da shekaru hudu a tsakanin jagororin China da kungiyar ta Tarayyar Turai, shugaba Xi Jinping da Premier Li Qiang sun gana a birnin Beijing da Charles Michel, shugaban Majalisar EU, da Ursula von der Leyen, shugabar EU din. A jawabinta na bude taron, von der Leyen ta kalubalanci shi kan dangantakar kudda-kudda Rasha, tana mai cewa ya kamata China ta dau karin matakai a ta bakinta na kawo ƙarshen takalar Ukraine da Rasha ke yi. Shugaba Xi ya gaya ma shugabannin kungiyar ta EU cewa karfafa yarda ta bai daya a siyasance na bukatar kawar da dukkanin nau'ukan shishige, wanda hakan ke nufin Amurka a fakaice. An gwaza gazabun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis, a yayin da Palestinawa farar hula ke ta neman mafaka. An fafata a sashen arewacin birnin Gaza, inda Isra'ila ta maida hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe Hamas, haka ma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda nan ma aka faɗaɗa yakin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahya Sinwar yake, sannan a tabakinsa lokaci ne kawai ya rage a same shi. Wannan yakin yayi ta tilasta ma fararen hula matsawa ta kudu, wanda hakan ya kawo tangarda a ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya, wanda kuma ya sa aka yi maza-maza aka shiga gargadi kan yiwuwar tabarbarewar al'amura.
BOA. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnatin Najeriya ta dauki alƙawarin binciken sanadin harin jirgin da ya kashe masu taron Maulidi a garin Tudun Biri tare da gina gidaje ga al'ummar da harin ya shafa. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima shine jagoranci tawagar gwamnatin tarayya da ta hada da shugaban majalisar wakilai da ministan tsaro da kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoton.
Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima, wanda ya fara da ziyarar asibitin da waɗanda bom ɗin ya jikkata suke kwance a garin Kaduna, ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya girgiza matuƙa game da ibtila'in bom ɗin da ya afkawa al'umar garin Tudun Biri da ke ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna, kuma ya sha alwashin za a tabbatar da an yi bincike don ɗaukar mataki.
Jama'a, na zo ne a madadin shugaban ƙasa in yi muku jaje bisa abin da ya wakana, wanda sun riga mu gidan gaskiya, Allah ya ba su aljanna Firdaus. Wallahi, yana da kyakkyawan niyya ga al'umman Arewa. Duk wayansu maganganu da wayansu suke maganan banza ne. A lokacin da wannan abin ya auku, ya kira ni kusan sau 17. A lokacin yana ziyarar aiki a ƙasar United Arab, ya ce in yi sayin daka cewa in ga cewa an kawo tallafi wa share hawayen al'ummanmu da wannan abin ya sha. Kuma na yi muku alkawari, kuma insha Allah za a yi bincike, kuma duk wanda aka same su da laifi za a hukumar da su.
Gwamnan jihar Kaduna ma Sanata Malam Ubasani ya jaddada cewa gwamnati ba za ta bari wannan abu ya wuce haka nan ba tare da an ɗauki mataki ba.
Wannan ƙauye namu na Tudun Biri da aka samu wannan ibtila'i, akwai tsare-tsare da girma mataimakin shugaban ƙasa yake yi, kuma za a gina musu gidaje kyauta da dan Allah. Abu na biyu, kan maganan diya, za mu zauna mu da dan Allah a matsayinmu na gwamnatin jihar Kaduna, za mu tashi tsaye mu ga me za mu yi, mu tabbatar wannan haƙƙin al'ummarmu an ba da shi cikin gaggawa da dan Allah. Wannan abu da kuma da muka faɗi cewa maganar fari na farko shine a yi bincike a ga ya aka yi wannan abin. Ganganci ne ko ku hadari ne? Wanda suke da laifi a ɗauki matakai, saboda kar irin abu ya ƙara auku a wannan ƙasa.
A karan farko dai shugabannin yankin Tudun Biri sun samu damar bayyana tsantsar abin da ya faru a gaban mahukunta, kamar dai yadda aka ji daga bakin Malam Magaji Aliyu Adamu, wanda shine sarki na wannan yanki baki daya.
A ranar 3 ga wata, ana cikin wannan Maulidi, karfe 10 saura, jirgi ya zo ya yawo wanda ba a ganinsa. Ya zagaya, kawai sai aka ji ya sako bom. Ya kashe wasu, ya kuma jikkata wasu, kuma bai bar wurin ba. Aka kwashi wasu, aka fitar da wanda aka iya gane suna numfashi. Ana cikin wannan karfe 11 saura na wannan dare har ila yau, sai jirgin ya ƙara sakin bom na biyu, wanda ya shafi waɗanda waɗansu ma daga wasu unguwanni ne suka tashi suka zo domin ganin an kawo da wanda ya raunata, kuma su ma sai ya ƙara haɗawa da su, wanda ya kashe mana mutane aƙalla 82 a halin yanzu an rufa su. Kuma akwai mutum 3 daga cikinsu wanda sun shafi 'yan uwanmu mazauna ne Kiristoci. Sannan akwai marasa lafiya da muke da su yanzu aƙalla sun kai 70.
Da yake ana ta faman magana a kan biyan diya da tallafawa al'umar yankin Tudun Biri da wannan bom ya afkawa, mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima ya ce gwamnati za ta sauya wa garin fasali.
Akwai wani al'amari na fulatanci da muke kiran shi Fulaku Initiative. Dama mun zabi states guda 5 a Northwest, Katsina da Kaduna da Kebbi da Sokoto da Zamfara. A Kaduna za mu gina gidaje 500 a Southern Kaduna, za mu gina 500 a Northern Kaduna. Don mun ce Fulaku Initiative ba kuna ni kaɗai ba za su amfana. Mu yi musu ranches masu shanu, ba sai sun kai southern part of the country don su sami ciyawa ba. Niyan shugaban ƙasa niyya ce ta alheri, to dole mu yafa juna, malungumi juna, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Kafin komawar tawagar gwamnatin tarayyar zuwa Abuja dai, sai da gwamna Obasanjo jihar Kaduna ya sanar da alƙawuran da wasu 'yan tawagar suka ɗauka na ganin an taimaka wa al'umar Tudun Biri baki ɗaya.
Shugaban jam'iyyar mu APC kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya ba da gudunmuwa na naira miliyan 10. Shi ma speaker zai tabbatar da cewa ya gina ma wannan ƙauye, wannan gari, makaranta. ya gina musu asibiti, ya kuma musu titi. Wannan shine abin da speaker Ratun Rabu Tajuddin Abbas yace a faɗi muku.
Yanzu dai abin jira shine sakamakon binciken da gwamnati ce za ta yi da matakin da za ta dauka da kuma yadda za a rarraba tallafin ga al'umar yankin Tudunburin, musamman ma da ya ganin yadda wasu ke ta faman kokonto akan cika alƙawura irin na gwamnati a duk lokacin da aka ce irin wannan iftila'i ya faru. Isa Lawal Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Kimanin kasashe babbobin Majalisar Dinkin Duniya 100 ne suka halarta a birnin Accra domin karfafa ayyukansu na zaman lafiya. Taron na kwanaki biyu da zai mai da hankali ne akan muhimman fannoni da suka hada da batun mata da wanzar da zaman lafiya da kuma batun kiyaye zaman lafiya da na fararen hula a fadin duniya da kula da lafiyar kwakwalwa na masu wanzar da zaman lafiyar. Ga dai Ridwan Abbas da cikakken rahoto akan haka.
Kasar Ghana aka zaba ta karbi bakuncin taron zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya na ministocin tsaro farko irinsa a Afirka a dalilin dagewarta ga zaman lafiyar da tsaron duniya. Mahalarta za su hallara a zaurin taron kasa da kasa na Accra. Taron zai zama wata dama wa kasashe mambobi su sadaukar da kansu gun karfafa zaman lafiya da tabbatar da kariya da kwanciyar hankali masu kawo zaman lafiya. Minista da ke kula da harkokin kasashen waje na kasar Ghana, Shelly Ayokobuchi, ta ce tana kyautata fatar taron zai kawo ra'ayoyi ingantattu ga kasashe mambobi da dagewa kan aikin aiwatar da zaman lafiyar ta Majalisar Dinkin Duniya.
I wish to express the appreciation of the government and people of Ghana for the confidence that you have gabatar
da jin dadi na da na gwamnati da al'umman Ghana game da imani da babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya da duk kasashe mambobi na kwamitin na musamman na sunkayi da Ghana. Na kira ga duk wadda ke halarta taron nan ya nuna irin basirar da aka samu na sadaukar da kanmu yayin saduwarmu a nan zuwa aiki zahiri tare kuma da zimmar zai ba daga damawar zama lafiyan duniya da tsaronta. Mataimakin babban daraktan Majalisar Dinkin Duniya na ayyukan aiwatar da zama lafiya Jakalanka ya jinjina wa kasar Ghana game da gudunmawar ta ba iyaka wurin marawa ayyukan aiwatar da zama lafiyar duniya.
It is very fitting that this meeting should be held in Africa.
Yana da muhimmanci cewar za a yi wannan taro a Africa. Kasar Africa na daya a cikin inda muka fi gudanar da ayyukan zaman lafiyarmu, kuma kasar Ghana na daya a cikin manyan masu ba da gudunmawa a ayyukan zaman lafiyar na Africa. Kuma saboda haka ina so in yi amfani da wannan dama in gode muku sosai da wannan gudunmawa ta kwarewa da kasar ku ki bayarwa ga yunkurin samar da zaman lafiyar duniya. Gaskiyar cewar tarin ministocin tsaro sun hallara nan Accra na nuna tabbatuwan matsayin gudunmawar ku a ayyukan na samar da zaman lafiyar duniya. Tsohon jakadar kasar Ghana a Saudiya wanda tsohon soja ne Umar Sanda ya yi mini ƙarin bayani dangane da wannan taro da irin alfanunsa.
One journalist da ke nan da ake zuwa su je gani su yi da su cikin machineries, mechanisms, the IT securities da da su zo da shi dukan su ko su ko gwadan nan to wasu kuma da suka je da shi out Ghana cikin wadannan conference ba ta bayin ko ina ba. Da zuwa Africa kuma first country Ghana sai mu ci alhamdulillah don shi amfani da wa da mu samu ciki.
Ilimi da kasashe da ke halartar taron za su yi musanyan su za su samar da tsayayyen gimshiki na raya karfafa dabara na magance matsaloli da ake fuskanta na zaman lafiya da tsaron duniya. Radwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Radwan Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na saka su a wuraren ayyuka da kuma nada su mukaman siyasa a mataki daban-daban.
A farkon wannan mako ne al'ummar duniya ta yi bikin tunawa da ranar masu bukata ta musamman. Bikin wanda Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar a shekara ta 1992 yana bada zarafin gane matsalolin da masu bukata ta musamman ke da su da yin gangamin karfafa musu gwiwa da sanin yancinsu da kulawarsu. Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar Majalisar Masu Bukata ta Musamman a Arewacin Najeriya, yace har yau masu bukata ta musamman basu fice daga matsalolin da tun can suke fuskanta ba.
Hakikanin gaskiya wannan rana ya zo mana da farin ciki da kuma bakin ciki. Duba da yanayin matsalolin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a Najeriya, musamman abin da aka dade wata dadaddiyar sana'a wadda masu bukata na musamman suka dade suke yin shi, abin da shafi harkar bara da kuma rashin ci gaban su. Lalle wannan abu ne wanda ya kamata ce gwamnatin tarayya ta magance shi tun jumawa, amma har yau muna cikin wannan system, wannan tsohon sana'a wadda wayansu masu bukata na musamman suke yin shi. Na sani wayansu da yawa daga cikin su ba da san ran shi suke yin shi ba, domin na sani akwai wanda in za su fita barin sai sun yi kuka saboda takaici da kuma damuwa, amma har yanzu kamar gwamnati bata shirya don magance wannan matsalar ba. Abin farin ciki shine mutane masu bukata na musamman a yanzu yawancin su sun yadda su tashi su nemi ilimi kuma su nemi wasu sana'o'i da za su dogara da kansu. Wannan abin farin ciki ne. Ita sannan kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da hukumar masu bukata na musamman, amma abin damuwarmu shine da kuma roƙonmu shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, mun rubuta mai takarda ta musamman domin tuna mishi da dokar da tsohon gwamnati ta samu ta hannu domin ba da yanci da dama ga masu bukata na musamman gujin ba su kashi 5 cikin 100 a duwansu dalilin da za a yi ko kuma wansu appointment ko kuma ɗiban ma'aikata da za a yi na gwamnatin tarayya. To amma a yanzu haka har yanzu bamu samu wannan maganar minister da muke nema ba. Wannan 5% wadda doka ta bamu dama har yanzu bamu samu ba. Kuma abin damuwa, gwamnoninmu na arewa sun gaza samar da wata mafita ga mutane masu bukata na musamman da wadda za su iya dogara da kansu, musamman abin da shafi harkar ilimin su, harkar tattalin arzikin su, harkar zamantakewan su, harkar ma koya musu wasu sana'o'i da za su dogara da kansu. Har yanzu mun gagara samu.
Daga jihar Nasarawa kuwa, Malam Ibrahim Abdullahi da ke zaune a karamar hukumar Karu ya ce su dai ba su ga alfanun ranar ba saboda suna fuskantar kalubale.
Yau wannan rana muna murna da ita, ranar na kasa sosai dai. Wannan rana ana faɗin tana da alfanu, amma mu ba ma ganin alfanun ta gaskiya. Saboda mu kan fuskanci kalubale a jihar Nasarawa, mu da kasa su da dukkan wani abu da ya zo a jihar Nasarawa gaskiya. Mu ba ma samun shi kuma ba mu gani wani cigaba. Daidai da ni nan ina yin sana'a, ina kasuwanci, amma tun da na fara wannan kasuwanci yau ya kai shekara na kusan 5 ko 6, amma ban taɓa samun wani tallafi daga wani ko wani malami ko wani mai kuɗi. Amma kullun ƙalubalen da sun tahi ba su da wani abin da mawadatan ƙasar nan suke da malaman ƙasar nan, suna ƙalubalen kullun ba za su neman mana hanya ta gari ba, kuma mun iya abubuwa kala-kala don za mu iya sarrafar da rayuwarmu, amma ba sa tallafa mana.
Daga jihar Bauchi kuwa, Malam Abdullahi Usman ya koka ne kan yadda a matsayinsa na mai na ƙasa ya kammala karatu amma bai samu aikin yi ba, don haka dole yake bara.
Mu masu bukata ta musamman a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, domin ana bayanin cewa an creating na disabled commission domin mu a Najeriya ta zama wannan hukumar ita ce za ta duba rayuwarmu, matsalolinmu da dukkan wani abin da ya shafi masu bukata ta musamman a Najeriya. To amma wannan hukumar ba wani abin da ya canza tun da aka kafa wannan hukumar, domin a yanda nake muku bayani a yanzu gani ni na kammala makaranta na tun shekara 7 da ya wuce, amma har yau ina nan ina fama da takarduna daga gwamnatin tarayyan har gwamnatin jihar, ba inda ban shiga ba domin ga na samu aikin yi in samu abun dogaro da kaina, amma har yanzu ban samu wannan aikin ba. Kuma akwai ire-ire na a jihar Bauchi da yawa da ma fadin Najeriya, muna nan mun kammala da wanda suke da suna nan ba jarin da za su yi wannan sana'an da shi. In ka koma ta ɗayan hannun ma akwai irin sake-sake da akan modernizing din nan na zamani, akwai yan uwanmu da sun koya da yawa. In ka je ka saka abun ma ba sayan shi ake yi ba, sai dai a barka da shi. Ga tsadan kudin wannan kayan aikin, kuma ka siyo shi ka zo ka saka abun ba wani wanda zai kula ko ya zo ya sayi wannan abun domin kai ka ci gaba a rayuwanka. Kuma mu inda abun yake ba mu mamaki, sai ka ga a Najeriya ga mu da manya-manyan sarakuna, ga mu da manya-manyan malamai a cikin kasan nan, ga shugabanninmu na siyasa, ga komai suna nan, amma ba wani, ga iyayen kasa da yake cewa dattawan kasa da waye-waye, duk ga su nan, ba wani wanda za ka ji ya fito yana magana akan masu bukata ta musamman, ya za a yi, ya za a taimake su, ya za a yi mana. To mu da wannan ranan sai dai kawai mu taya yan uwanmu na wasu kasashen duniya murna, amma mu wannan abin gaskiya sai a hankali a Najeriya.
Ita ko Aishatu Muhammad, coordinator na biyu na kungiyar nakasassun a arewacin Najeriya a jihohin Kano, Jigawa da Katsina, cewa ta yi za a iya magance matsalolin masu laluri ta hanyar shugabannansu da ke da riƙon amana.
Na kira ga gwamnatin ƙasa baki ɗaya, tun daga federal government har state da muke da ita 36 zuwa ga ƙananan hukumomi, daga shugaban ƙasa har zuwa sanatoci da 'yan majalisar dokoki da majalisar jiha, da su yi duba zuwa ga irin rayuwar da muka tsinci kanmu musamman arewacin Najeriya. Mun shiga wani yanayi na kalubale, wanda kalubale ne mai girma fa, kuma Allah subhanahu wata'ala ne zai magance shi, amma fa ku sani kuma kuna da wata gudunmuwa ta musamman wanda haƙƙi ne a kanku, wanda kuma za ku iya magance abin da ya sauwaka, ko da inda dan buye yawa bai jin mai, amma kuma za ku iya hoɓasa. Kamar me? Musamman wanda Allah ya jarabi kadar su ne yawon barace-baracen nan da ake yi, yaya hanya da za a bi a magance? Akwai su wallahi, muna fa da wakilai tun daga federal har ward, muna da wakilai na gaskiya masu amana. A kowace karamar hukuma ya kamata a ce ta san inda al'umman masu bukata na musamman masu laruri suke a garinta. A duk wace state ya kamata a ce gwamnatin jihar tana da masaniyar yaya masu larurin jihata suke tafiya, daga karatunsu zuwa sana'o'insu zuwa inganta rayuwarsu. To wannan abun kar ya kasance masu bukata sai in wata damuwa ta taso wa gwamnati ta su bukata a ce wai za a yi da su su zo. Musulmi da Kirista masu mulkin Najeriya all gaba daya. Yanzu haka akwai makarantu santa-santa wanda a jihohinmu ba sa da tasiri, ba ma su aiki da su, wani mai larurin ma bai taɓa sanin a jihasa ko wata makaranta ta wani masu bukata na musamman ba. Kuma shirye muke da mu ba ku haɗin kai don wannan abun. Ɗan uwanmu da suke yawo a tituna barkatai suna yawon barace-baracen nan, wallahi azin abin yana mana zafi, ba ma jin daɗi, saboda babu wanda yake ya huta.
Daga ƙarshe Malam Rima Suleiman Ibrahim ya ce zaman tattaunawa da wasu shugabannin masu bukata ta musamman da ministan jin kai na Najeriya Dr. Beta Edu ya ƙayatar, saboda alƙawuran da gwamnatin ta yi musu sai dai ya ƙare da fatar a cika su.
Mun wani zamani a nan birnin tarayya Abuja don ci gaba da bukukuwan ranar masu bukata na musamman. Kuma zaman ya armashi sosai tunda har ita ministan umantara ta zo. To amma abinda yake damina shine naga ta ce doka ne ba da damun cewa duk wasu abubuwan da za a ware a ba mutane masu bukata na musamman kashi biyar cikin ɗari. To amma dai yau ta kara wani ambishin cewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, saboda yanayin tausayinsa da kuma kishin masu bukata na musamman, ya ce a kara kashi 10 za a ba cikin ɗari. To amma ni abinda shi damina ga duk wanda suka kai suka kawo a cikin masu bukata na musamman a wurin taron nan, to ba ma san a yi irin wannan alkawari in ba tabbatar da shi ba, ya zama kamar haɗa mu rigima da mutanenmu, musamman mutanenmu na karkara. Wannan abin da ake faɗa muna son mu gan shi a aikace. An daɗe ana gafara ta ba mu gan ka ho ba. Wa cikin mutum miliyan da miliyan 50 da shugaban ƙasa ya ce zai taimaka, ta ce za a ware kashi 10 cikin 100. To ni fatana da burina shine ita minista ta gane wayannan wanda suke bara a kan titi, wanda suke karkara ya kamata za a ba da kayan wannan kayan tallafi. To lalle kokarin wannan abin ya koma ƙasa zuwa ga masu bukata na musamman.
Na ƙasassun sun yi fatar hukumomi tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi da gwamnatin tarayya za su saurari kukansu da nufin share musu hawaye don su samu sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara ne da bayanin yadda rukunin wasan duniya na kasar Ingila, inda ke nuni da cewa club din Arsenal ita ce ke kan gaba da maki 36 daga wasanni 15 da ta buga, sai ta biyu club din Liverpool mai maki 34 daga wasanni 15 ita ma dai da ta buga. Aston Villa ta zo na uku tana da maki 32, sai club din Manchester City mai maki 30 a matsayin na hudu da ta samu daga wasanni 15 da ta buga, sai Manchester United mai maki 27, a yayin da club din Tottenham ita ma dai tana da maki 27, sai dai ita wasanni 14 ne ta buga. Sai kuma batun gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka, wanda za a gudanar a kasar Morocco daga ranar 10 ga watan Agusta zuwa ranar 1 ga watan Satumba na shekarar bali, idan Allah ya kai mu. Kasashe 12 ne za su kece raini a tsakaninsu domin samun damar daukar kofin, wanda halin yanzu kasar Afirka ta kudu ke rike da kofin. Kasashen kuwa su ne Nigeria, sai mai masaukin baki kasar Morocco, sai kasar Afirka ta kudu, sai kasar DR Congo, akwai kasar Tunisia da kasar Ghana da kasar Botswana da kuma kasar Algeria. Sauran kasashen kuwa sun hada hadda Mali da Tanzania da kasar Senegal da kuma kasar Zambia. Sai kuma batun tonan sililin aikata rashin da'a da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Spaniya, Mr. Luis Rubiales, ya aikata. Yanzu dai kwamitin da ya dibiya wa tsohon shugaban kwallon kafa ta kasar Spaniya, Mr. Luis Rubiales, din hana shi shiga harkokin wasannin kwallon kafa na tsawon shekaru uku, sabili da rashin da'a da ya aikata a ranar da aka kammala gasar kwallon kafan mata. Kwamitin ya ce zai kara tsaurara dibiya masa wasu karin hukuncin ladautarwa. Idan ba a manta ba, Luis Rubiales ya tsotsi bakin 'yar kwallon kafa ta kasar Spaniya ba tare da amincewanta ba. Ita dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce Rubiales ya nuna rashin imani. Shi kuwa tsohon mai buga kwallon kafa kuma captain din Super Eagles JJ Okocha ya bayyana sunan Victor Osimhen dan Najeriya da cewa shine zai kasance zakaran da za a zaba na gwazon 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka, saboda irin rawar gani da ya nuna a club din da yake taka mata leda, wato club din Napoli a kasar Italiya. Shi dai Victor Osimhen mai shekaru 24 shine ya zo na farko a yawan zura kwallo a raga a gasar league na kasar Italiya da ake kira Serie A. Za a gudanar da bikin bada kyautar gwazon dan wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka ranar 11 ga wannan wata na Disamba da za a yi a birnin Marrakesh da kasar Morocco. Abdulrahman Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulrahman Muhammad. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
A takaicen, kungiyar tarayyar Turai EU ta bayyana damuwa kan karuwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojan Niger ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a kasar wani babban laifi. Dokar, wadda ake kira dokar shekara ta 2015, an kafa ta ne a shekara ta 2015 din da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da batutuwan kwayoyi da manyan laifuka. A lokacin, Turai na fama da matsalar kwararar bakin haure, yayin da mutane sama da miliyan guda suka shiga nahiyar daga Turkiya da arewacin Afirka. A shekarar da ta bi kuma aka fara aiki da dokar. A halin da ake ciki kuma, shugabannin kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis sun yi kira ga China da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da nahiyar Turai.
To duka kuma iya abinda za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na wannan dare Mr. Cedric Baba Yakubu Makirin daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.